wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Ya mai sauraro, ina maka maraba da sake saduwa da kai a wannan gagarumin shiri na yau. Ina fatan ana cikin koshin lafiya, za a kuma gaici yan uwa da abokai domin su bi shirin kamar yadda kai ka saba bi. A shirin na yau muna da fili domin isar da sakonnin gaishe-gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Mai sauraro, ba mamaki yau za ka ji sunanka wadda wani ya idar da sakon gaisuwa, ko kuwa ka ji kai kana idar da sakon gaisuwa zuwa ga wani. Sai a yi kokari a bi mu yayin da Pastor Stephanus Ishaya da Pastor Audu suna shirye domin ka. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Sunana Yohanna Ibrahim Akalargu neke Ekwa Church Kalargu Akaltungo DCC Kaltungo Local Government Gombe State. Adventist Radio gaskiya tana karfafa ni ta wurin shirye-shiryensu da nake ji. Har ran da in ban ji shirin su ba, nakan ji kaman ban da lafiya ne. Ni har ma nakan nemo mutane in ce musu su zo mu ji wannan sakon da Ubangiji zai saukar. Kuma nakan gode Allah yadda mutanen sukan zanna lokacin da muna sauraro sukan nasu, da matan makwabcina, da shi yayana, da kawuna, da dai sauran yan uwa. Wani lokaci idan time yayi, to duk abin da muka yi mukan hakura sai mu bude wannan tasha karfe 8. Har ilau maganan shawaran cewa ayi addu'a tare da iyali, to ba iyali kadai ba, har makwabta ma mukan so mu yi addu'a bayan mun tashi kafin namu wase. Gaskiya nagode musu kuma Allah ya basu lafiya, Allah basu karfi da basira wanda za su fi fiye da haka. Da farko dai ina bada sakon gaisuwa na zuwa ga chairman namu na DCC, yadda ya rungume mu yana bi da mu cikin aikin Ubangiji. Duk wurin da zamu kuskura yana gera mu. Ina gaida aboki na Labeje, yaron gidana ne, aboki na ne. Ina gaida matana Liatu Yohanna a Kalargu Equa Church. Ina gaida yayana Romael, Pastor Romael. Ina gaida kawuna Nera.
Ni ne mai suna Samuel Ibrahim, ni kuma ina numan da zama sauraron Adventist World Radio. Ya bude mu wasu hanyoyi na sanin Kristi dewa, abubuwan da suke gabatarwa a lokaci kamar safe da yamma. Ina jin su, ina gaida matana da ƴaƴana da sauran mutane mu duka, da mutanen Adventist World Radio. Ina gaida ƴata tana Inugu, Sapavi Samuel, da sauran ƴan uwa wanda suke tare da su, da kuma surakanina wanda suke kauyen Kwa. Ina gaida su duka, su kuma su kara kwazo, su sa hankalin su a wurin sauraron gidan radio Adventist. Nagode.
Sunana Sergeant Jibril Waba, ina zaune a nan Fufore, karamar hukumar Fufore Adamawa. Ina gaishe da Antina Hannatu da matata Hawwa Jibril, da ke tana nan sunan baptismal ta Maria. da uwata wanda take mayu wandu ina gaishe su duka wato mama nan da faya Maria ina gaishe da Adana Esther Wanari wanda tana nan Pambula Amichika Adama da Adana nan hayin gada a karamar hukumar Gire Adamawa wato mai suna Lucy Wanari Mary Wanari Kuvuti Inkia Mr. Simon Waba ina aiki tare da custom da matar shi Hadiza Simon duka ina isar da saukan gaisuwa na da dukkan masu sauraron Adventist World Radio Allah ya kara ba mu basira da karfafawa a maganar sa Allah sa mu gama da duniya lafiya mu samu rai na har abada
ni ne mai suna Sunday Zakaria daga Fufore Local Government Adamawa State ina idar da saukan gaisuwa na zuwa ga ƴan uwana waɗanda suke kewaye a wannan fadin kasar Nigeria musamman shi brother na wanda yake da suna Ambrose B Bagu a cikin Fufore Local Government da kuma shi baban mu James Becker da kuma dukkan ƴan uwa waɗanda suke da zama a Fufore masu sauraron mu a yanzu nagode
ni ne mai suna Tenon Dalladi daga Didan Robi ina gaida ita mai daki na Tina Tenon da babban aboki na Yonkison Aidimas malami a GDSS Didango Law da shi baba wanda mun tawo tare da shi wanda muna kiransa take-take wato Bako Simon Tolavi da Dr. Bush wanda yake da chemist a Didango Robi da yan baure gaba daya inda muke muhawara kullum akan shi 7 days Adventist da fata suna lafiya Nagode.
Ni ne mai suna Wangile Bulus. Ina aiki da hukumar ƴan sanda a jihar Gombe. So muna aiki a nan iyaka tsakanin Gombe da Adama wanda Safer Highway. Advantage World Radio da gaskiya na kwana biyu ina sauraron su. To ina sauraron wa'azin da suke yi kuma gaskiya yana karfafa ni sosai. Gaskiya na sanci abubuwa da yawa. Domin a cikin koyarwan ku na samu koyarwa game da hakuri domin kaga kamar irin wannan aikin namu da muke yi aiki ne wanda idan baka da hakuri dole zaka dinga fama da mutane iri-iri ko ba haka ba aikin mu wannan zaka iya tare mutum wani ma ya zage ka to amma idan baka da hakuri da juriya kaga dole zaka ce kai ma bari ka dauki mataki akai to gaskiya na samu karfafawa ta nan ma kuma still na samu garfafa sosai ta wurin zama da jama'a da dai sauransu dai inda zan ingilisa har masu lokaci ba zai ba mu ba to da farko dai ina gaida abokan aiki na musamman AD wanda ake ce masa Adamu Musa kenan akwai kuma mai gidana wanda ake ce masa Sergeant Gibar Tsafta akwai kuma ina gaida mahaifiyata Rebecca Bulus ina gai kuma da sister na mai suna Larai Burus ina gai kuma da mai gidanmu Inspector Kadala da dai sauran mutane da yawa domin ina ce da fara safa su lokaci ba zai ba mu gaskiya shawaran da nake ba mutane su ci gaba da sauraron gidan radio nan kuma koyarwa da ake a wurin koyarwa ne mai karfafawa kwarai da gaske dan mutum yana sauraro zai koyi abubuwa da yawa
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro zaka iya tura mana da email adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook adireshin Facebook namu shine AWR Sashin Hausa mai sauraro sai mun gan sakonka Mai sauraro a kasance tare da mu ya inda zamu saurari zumuntan mata daga Seventh Day Adventist Church a Saminaka jihar Kaduna.
Kamace ta kasa duniya na
malaka ne ya zo ya bayyana haihuwarsa domin jeton duniya na hannunsa ne
Barka da wannan lokaci mai sauraro mai jawabi Pastor Estefanos Ishaya. Karatunmu na yau yana samuwa a cikin littafin Zabura 66 aya 18 wanda yana cewa idan na kiyaye mugunta cikin zuciyata Ubangiji ba za ya ji ba. Kan maganan mu na yau abubuwan da ke hana addu'armu karbuwa. Abubuwa da ke hana addu'armu karbuwa. Mu yi addu'a. Allah mun gode maka domin zaka sake koya mana daga cikin kalmarka, ka bishe mu, ka ba mu ganewa, ka taimake mu mu yi nufinka cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amen. Idan addu'a bude rayuwa ne da kuma tunanin mutum zuwa ga mai iko da kuma mahalici zuwa ga wanda yafi kowa hikima da kuma wanda ke kaunar mu, to don menene dukkan mu ko kuma yawancin mu ba su son yin addu'a? Idan addu'a shine zai sa dangantakan mu da Allah mu ya biya mana bukata ya kuma kula da mu kamar uban mu wanda muke bida daga garin sa a kowanne lokaci, don me yasa mutane ba su son yin addu'a? Bincike a cikin addu'a a cikin littafi mai tsarki ya nuna dalilai da yasa wasu Krista da wasu masu bi suna kin yin addu'a. ya nuna mana dalilai waɗanda ya sa wasu suna da kiwiya wajen yin addu’a. Ga wasu jahilci ne game da yanayin addu’a da kuma ikon da aikata abin da addu’a zai iya yi. Suna da jahilci na rashin ganewa menene addu’a zai iya haifarwa mutum, wani iko ne kuma yake cikin addu’a. Abin bincike shi ne wasu masu bi ba su san yadda za su yi addu’a ba. Addu’a kuwa kamar magana ce da abokinka. Idan kana yin addu’a kana magana ne da Allah, kamar kana magana da babanka ko kuma da abokinka. Idan kana da damuwa, wanda ka kan raba damuwan nan da shi shi ne abokinka na ƙud-da-ƙud, wanda ka san zai aje maka tsiri, zai kuma biya maka bukata. To Allahnmu ya zarce haka, shi uba ne gare mu domin shi ya halicce mu. Ba zai so mu kasance cikin damuwa da kunci da wahala ba. Menene yana sa mutane ba su damu da addu’a ba? Kowa ya kamata ya auna zuciyarsa domin ya san dalilin da yake hana shi saduwa da Allah ta wurin addu’a. Yayin da shi Manzo Bulus yana rubutawa ma Ikkilisiyar Tesalonikawa a Tesalonikawa ta fari sura 5:17 ya ce mu yi addu’a kullum babu fasawa. Dalilan hana addu’a sun kasu kashi daga wuri zuwa wuri. Yanayi na inda muke zama zai iya sa dalilin da zai hana mu kasance a cikin yanayi na addu’a. Idan ka kasance a wurin da ‘ya’yan banza da mutanen banza suke, waɗanda ba su damu da Allah ba, ba su damu da addini ba, za ka kasance mutum mare damuwa da addini, mare damuwa kuma da addu’a. Akwai dalilai guda hudu waɗanda zan so in raba da mu a cikin wannan bincike namu na yau na dalilai da suke hana addu’armu karɓuwa. Dalili na farko, in ba yanayi na jin addu’a, yanayin yana nuna cewa kai ba ka da tunani da kuma buri da muradi na yin addu’a, to ba za ka samu marmari na yin addu’a ba. So, wannan yana ɗaya daga cikin dalili da zai hana ka yin addu’a. Habaku sura 1:2 ya ce, idan yana yin addu’a yakan ji kamar addu’ansa ma baya wuce rufin ɗakinsa. Shi ya sa wasu sukan yi tunani na cewa to ai ma addu’a na ba zai samu karɓuwa ba. Bari yin addu’a, musamman idan ka yi addu’a a kan wata damuwa da wata buri, sannan wannan damuwan bai samu magancewa ba, yakan ƙarya maka ruhaniya, yakan sa ka zama mare ƙarfafawa, sai ya sa ka daina yin addu’a. Dalili na biyu kenan. Dalili na uku, rashin amfani da tunani wajen yin addu’a. Idan kana addu’a sannan zuciyanka baya wurin wannan addu’an da kake yi, zuciyanka na tunanin wani abu daban. Ga matasa ko yana tunanin yarinyan shi, ga mai gida ko yana tunanin abin da iyalinsa za su ci, ko kuma wata dai damuwa irin wannan, yakan hana wasu yin addu’a. Na hudun shi ne, idan ba ruhu na kauna a cikinka, za ka ji ma ba ka bukatar yin addu’a. Mun tuna wannan babban ɗa na bataccen da, da bataccen dan ya tafi, uban yana da babban ɗan wanda yana tare da shi. Da karamin ya dawo gida, su yi babban da bai ji daɗi yanda uban ya karɓi karamin da ba, domin ya je ya bartar da dukiyarsa duka. So a cikinsa yana da mungun tunani, yana da mungun zato. Wannan tunani ya hana shi karɓan alheri na Allah, ya hana shi kaunar ɗan uwansa. To idan muna da irin wannan tunani, addu’armu baya karɓuwa a wurin Allah. Dole mu kasance da kauna, ta wurin haka ne kawai addu’armu za ta karɓu. Amma babban dalili da yana hana addu’armu ya karɓu zuwa wurin Allah shi ne zunubi. Zunubin da ba mu son mu sake, wannan zunubin a kullum sai ka aika shi ka zo ka yi addu’a. Ubangiji a cikin littafin Ishaya 59:1-2 ya ce shi ba makaho ba ne, shi ba kurma ba ne, hannunsa kuma ba shi da gajarta da ba zai ji addu’armu ba. Amma domin zunubinmu ya tsaya tsakaninmu da Allah, shi ya sa Allah bai jin addu’armu. Wannan yana hana addu'armu karbuwa a wurin Allah. Sai mai zabura 65:2 zuwa 3 yace, ya mai jin addu'a, a gare ka dukan masu rai za su zo, al'amura na kurakure na sun yi nasara da ni, don laifofi za ka shafe mu. Zunubi yana hana addu'armu karbuwa. Zunubin boye gaskiya kamar ciwon daji ne a cikin rayuwar dan Adam. Irin zunubin nan yana kisa domin ana aika shi ne cikin duhu, ana tsoron aika shi cikin haske. Dauda yayi addu'a, wanke ni daga zunubin siri na, ya Ubangiji. A Zabura sura 19:12. Ubangiji yana so mu kasance mutane masu yin addu'a, amma zunubi da ke cikin mu shine zai hana addu'ar mu karbuwa. Ka dade kana yin addu'a, amma kuma kana cikin zunubi, Ubangiji yana so ka saki zunubi, sannan ka zo kai addu'a, shi zai ansa maka a wannan addu'a naka. Zai ansa maka rokonka, zai biya maka bukata. Kana bukatan ka saki zunubi wanda ya zama kaman ciwon daji a cikinka. Wannan zunubin shine yana hana wannan addu'a. Yau ka gane cewa kana bukatan kai addu'a Ubangiji ya karba, amma zunubin da ke cikinka shine yana hanawa. Kana da kuduri ka saki wannan zunubi. Ina so yi maka addu'a. Mun gode maka ya Allah mahalici, domin ka sake bishe mu, ka koya mana cewa ga dalilan da suke hana addu'ar mu karbuwa, musamman zunubi. Kai mana gafara, ka share zunuban mu, ka cece mu kuma. Mun gode domin ka ji rokon mu, ka ansa mana cikin sunan Yesu mai ceton mu. Amen.
Na lura a duniya a yau, idan kana da arziki, mutane sun fi jin maganarka, amma idan baka da arziki, maganarka ana maida ita banza.
Wannan kwarai gaskiya ne, saboda za ka gani mutane sun fi maida hankali ne akan irin abin da kake da shi, koko irin abin da ka riga ka zama, har yakan sa wasu sai su sami karaya akan cewa su ba su riga sun tabu ka komai a rayuwarsu ba. Mutane suna neman matsayi, sai ka ga mutum yana so a nada shi, a bashi sarauta, koko yana son ya samu lamba ta darajar yabo da dai sauransu, har mutane sukan biya kuɗi ma domin su samu irin wannan matsayin. To idan ko suka zama haka, sai ka ga duk inda suka bi ana masu fadanci da dai sauransu. Saboda haka kwarai kan idan yau kai wani abu ne, za ka gani an fi mai da hankali a wannan, ba a lura da irin hali ma da kake da shi a rayuwarka.
To wannan na nufi kar mutum ya marmari ya zama wani abu a rayuwa?
A'a, ai irin maganar da muke yi kullun, muna karfafawa mutane cewa Allah ya zuba maka abu a cikin rayuwarka da zai sa ka zama wani abu, ka kasance da daraja, har ka zama mai taimakawa mutane. Ai ita rayuwa idan baka da buri, to zai kasance da wuya ka tabu ka komai a rayuwarka. Maganar da muke yi ita ce, ka kasance duk abin da za ka yi ya kasance kana da tsoron Allah, ya kasance kana da kokarin taimakawa juna, ba domin ka samu wannan girma da wannan suna domin kanka kawai ba. Wasu sukan yi amfani da irin wannan domin su musguna wa wasu waɗanda suke kewaye da su.
Bayan faɗin haka, wace shawara kake da ita ga mutane attajirai wanda sun riga sun yi suna a duniya?
To wasu sukan yi kokarin a rika bauta masa ana fadanci ne, amma da yake Allah ya fifita ka, Allah ya baka alhakin ka taimakawa waɗanda suke ƙasa da kai, ya kamata ka gina wasu, ka nuna masa hanyar da za su samu ci gaba a rayuwarsu. Idan muka duba a cikin ƙasar mu, akwai mutane da Allah ya ɗaukaka su, ya fifita su, har suka ƙirƙiro ayyukan yi da wasu suke yi, suna samun abin biyan buƙatarsu na yau da kullum. Idan Allah ya fifita ka, Allah ya ɗaukaka ka, kai ma ka yi ƙoƙari ka taimakawa wasu, ka goya musu baya, ka tokare su domin su tashi tsaye. Saboda haka idan kana neman girma ko matsayi, ba abu ne mummuna ba, muddan ba kana neman wannan domin ɗaukakan kanka ba ne. Amma idan Allah ya ɗora ka a matsayi, ya kamata ka kasance mai taimakawa mutane, domin nan gaba ba ka san wanda zai taimaka maka ko danginka ba, domin ita rayuwa ba dindindin take ba, abin yana sakewa ne a yau da kullum. Amma idan ka kyautata wa wasu, za ka gani Allah ya kyautata maka, har ƙarshenka ya kasance da alheri.
anan zamu dasa aya sai kuma idan Allah ya sake kaimu shiri na biye zamu sake dawa da wata sabuwar shirin. Mai sauraro, Ubangiji ya yi maka albarka da sauraron shirye-shiryenmu a kulla yaumi. Ina godiya zuwa gare ka da musamman domin kokari da kake yi na sauraronmu. Ina kuma godiya zuwa ga shi Pastor Stephanus Ishaya da kuma Pastor Audu da zumunta mata na Seventh-day Adventist Church daga Saminaka. Duka muna ce muku mun gode. Ba zan manta da kai mai sauraro da kuma sauran masu sauraro da sun isar da sakonnin gaisuwansu a shirin ba, kuma kun tallafa, mun ce muku mun gode. Madidina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagede da Eze Elewemchi, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ƴaƴan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada a manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayarwa gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.